بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات وتر ربيع الأول شكرا تدبو ليا da 437 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 10 ga watan 1 shekara ta 2016 alisafin turawa muna darasi na 85 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul janaiz wa bida'uha li Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na wato Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria yau da taimakon Allah madaukin sarki zamu dora akan gabar magana ta 109 muna magana akan hukuncen ta'ziya bamu kuma kammala ba matsala ta 109 kafin mu dora akan abin da muka tsaya satin da ya wuce shine malam yana cewa wa yu'azzihim bima yadhunnu annahu yusallihim wa yakuffu min huznihim wa yahmiluhum ala ar-ridha was-sabri mimma yathbutu anhu sallallahu alayhi wa sallama in kana ya'lamuhu wa yastahdhiruhu wa illa fadima tayassara lahu min al-kalam al-hasan الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع وفي ذلك أحاديث الأول أن أسامة ابن زيد قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو ابنة وفي رواية أميمة بنت زينب قد اشتدرت فأشهدنا قال فأرسل إليها يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أبنى تريد ترى ما الألباني يكي تشوى متنزي هو أموان ستعزية دك المؤمن دي يكي ثمان زي كونتر مسدحان كلي kenan daga cikin manufar ta'ziya ka kwantarwa da mutum hankali da rarrashi duk kalmar da zaka yi amfani da ita dan kararrashi wanda aka yi wa mutuwa to shine ta'ziya sannan kuma abun zai yaye musu bakin cikin da yake damun su na rashin dan uwansu ko yar uwarsu ko matarsu ko dan su wa yahmiluhum ala ar-ridha was-sabr ayi amfani da kalmomin da zai dora wanda aka yi wa mutuwan ya yarda da abin da Allah ya masa ya kuma yi hakuri da hukuncin da Allah ya yanke masa amma ayi amfani mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallama da kalmomin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kana ya'lamuhu aw yastahdhiruhu idan shi mai yin ta'ziyan ya san waɗannan kalmomi da annabi ya amfani da su wajen ta'ziya ko kuma zai iya tuno su kaga ana ashe akwai buƙatar mu san da waɗanne lafuza annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani wajen yin mutane ta'ziya jama'a wannan abu yana da muhimmanci saboda kullun ana mutuwa kuma kullun muna kan ta'ziya shi yasa mu yi hakuri mu dan barance mu bata lokaci ba amma mu fada da jawabi karaɗe babukan ta'ziyan dan saboda wani abu ne da muke juye tuje yau da gobe kullun muna yin sa to gwanda mu yi shi akan sunna yanzu kaga anan gura an ce wai kai amfani da kalmomin da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a gaisuwar da zaka yi wa dan uwanka da sunan ta'ziya to kai amfani da goce da kalmomin da suka tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam ko kuma wanda zaka yi tuno in kuma haka ba wa illa fa bima tayassara lahu min al-kalam al-hasan ko kuma mutum yayi amfani da abin da ya sauwaka gare shi na kyawawan kalmomi kai amfani da kalma mai kyau da zaka ga dan uwanka da aka yi masa mutuwa allazi yuhaqqiqul gharada wala yukhalifu shar'a wanda zai tabbatar da manufa amma bai saba wa shari'a ba kenan kada ku yi amfani da kalmomin da a ta'ziya ya saba wa shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala wa fi zalika akan wannan bayani da muka fada a saman ji albani akwai hadisi da suke goyen bayan haka na farko an usama ta ibn zaid daga usama dan zaid dan zaid bin haritha kenan ko yawa ibbu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan Allah yana son sa manzon Allah yana son sa yana cikin mutanen da annabi yake kaunar su yace arsalat ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'd banatihi wata daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta aika wa shi annabi din anna sabiyal laha ibnan aw ibnatan wani yaro nata ko namiji ko mace a wata riwaya aka ce Umayma ne bintu Zainab Umayma yar gidan Zainab wato hadith tudirat ta zo mutuwa al-ikhtizar wato al-marad ash-shadid alladhi yaqrubu al-maut marashin lafiya mai tsanani da ya kusanci mutuwa wannan yarinya kamar jika take ga annabi sallallahu alaihi wasallam yar annabi din sai ta aika a wata riwaya aka ce Zainab ce an gane ko ta aika wa annabi cewa ga wannan yatawa jikarka ta kusa mutuwa fa ashhidna ka halacci wannan guri namu dan ka zo kai mata addu'a manzo Allah ya aika mata yace a ce mata yana gaishe ta yaqra'u alayha salam ko yaqra'u salam abun mamaki an gayyace shi yazo yarinya ba ta da lafiya tana dab da mutuwa kuma ka iya ce ma ta mutu sai annabi ya ce aje a ce yana gaishe ta sannan kuma ya ce a gaya mata wannan idan har ta mutu kenan inna lillahi ma akhadha na Allah ne abin da ya karba rayukanmu daman na Allah ne ko ba ka bane yawa shi ya bamu rayukan kuma shi yake karba kayansa ba mai daukar rai a duniya in ba Allah ba ko annabawa ba su da ikon su dauki ran wani kuma ba mai bada rai in ba Allah ba so shi ya bayar kuma shi ya karbe ku gane wannan babi ne na akida kar ka samu damuwar da zaka munanta wa ubangiji tabaraka wa ta'ala zato ko ka faɗi kalmomi marasa kyau saboda an maka mutuwa daga cikin munanta zato da mutane suke idan an musu mutuwa kaga mutum an yi masa mutuwa har ya bude baki yana fadin maganganu na suka ka kasa gane wa yake suka an yi mata mutuwa ko kuma an yi masa mutuwa wancan ya mutu to wani ma ya zo an dauke mun wancan wai wata ce wai an yi mata mutuwa sai take fada wannan ma an dauke shi to wannan din ma da ya saura gashi nan shi ma an dauke shi subhanallahi alazim ma'ana wai an mata mutuwa Allah ya dauke mata danta wancan an bar mata wani guda ɗaya wala Allah shike taimaka mata shike mata kaza to shi ma yanzu an zo an dauke shi wancan din wai wannan tana fada a wajen ta'ziya kenan tana gaya mutane an yi mutuwa wai wancan an dauke shi ya mutu shi ma wannan din da ya saura kuma duk shi ma dai an dauke shi dan Allah wannan wace irin magana ce wannan akwai wanda yake cewa ya Allah me na maka me na maka ya Allah zaka kashe min wani me na maka ya Allah zaka dauke min wanci ko kuma wanda mijinta ya mutu ya Allah ya Allah da ka sani da baka dauke min wani ba da wani ka dauke min ka ji wannan kalmar da ka sani Allah wato wala ana jahiliya a wannan babin fiye da yanda kake tsammani ko kaga mutum yana cewa kai dai abin da dai za a ce kawai kai dai ba abin da dai za a ce bari kawai wani bari kawai wato an masa ba daidai ba wanda ya masa ba daidai mana wanda ya fi karfin sa ne masa wani abu inna lillahi ma akhad na Allah ne abin da ya karba wa lahu ma a'ta a wata riwayar wannan kuma walillahi ma a'ta na Allah ne abin da ya bayar da Allah ka duba wani uslubi na annabi malam sai ya fara kawo maganar karbewa na Allah ne abin da ya karbe nasa ne abin da ya bayar kaga bayarwa ake fara yi kafin a karbe amma dan a nuna maka wato total wato mallaka al-mulkiyatul kamila ko ba ka bane mallaka cikakkiyar mallaka ta ubangiji sai aka ce na sani shi da ya karba kuma wanda ya ba kuma na sani to ya baka kuma ya karbe sai ni fa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kuma wannan abun tsoron shine kowanne abu da ka sani a wajen Allah wallahi Allah ya sa masa wani ajali ambatacce abinda ake nufi da ajalin musamma wato komai da ka sani akwai lokacin da ya ne karshe akan shi komai da mai rai da mai rai yanzu wannan abun da yake gabana wannan abu akwai lokacin da Allah ya ajiye shi zai daina amfani komai yadda nake son sa komai kayan gida da kake amfani da su akwai karshen su motar da kake hawa akwai karshen ta rayuwar da kake kai kanka da kake rayuwa akwai lokacin da babu kai yanzu anan misali walala nazo in ce muku mun gama littafin nan zamu sa kaza mun gama shi zamu sa kaza mun gama shi zamu sa kaza dan mun gama shi zamu sa kaza ku da kanku za ku ce kai malaka ai wata kila lokacin ba ma da ko ba ka bane ni da kaina na sani cewa akwai lokacin da wallahi ba na kan ku jeran nan duk yanda nake so ba zai yi ba ba wai ni kadai ba ku din ma da kuke na'am din akwai lokacin da ba za ku iya zuwa nan ba ko da ku kuna rayuwa haka ne ko ba ka bane to kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wallahi komai da ka sani yana lokaci wai shi yasa aka ce kai kokari ka ci moriyar dan lokacin da Allah ya baka dan damar da ka samu ko ba ka bane tunda sun bada mai a can kai kokari ka je ka kai mota ka sayi mai kafin ya zo ya kare ka sha dogon layi haka rayuwar take kai kokari ka mori rayuwarka yanzu annabi ya faɗa wannan lokacin da ibaka yanzu shine rayuwar kar ka dauka akwai wata rayuwa bayan wannan shine dai rayuwar wannan inda dadi da dadi in ma ba dadi dai haka dai ta zo maka to kai kokari ka ci moriyarta kafin lokaci ya kure maka lokacin da masallaci ma zaka so ka zo yayin ka ce babu kai hakuri kai sallah gida wallahi wallahi kuwa kai hakuri kai sallah gida saboda baraka Januba in an ganka ma za a ce wace ku fito da wannan tsohon ku kyale shi Allah ya sauka masa lokacin duniyar ba da kai yake ba wallahi wallahi ba da kai yake ba kai mutumin da zai zo ya saka riga mai tsada amma ba ya jin dadin ta ya zauna a wuri mai tsada amma baya jin dadin wannan wurin ya hawo mota mai tsada amma baya jin dandananta saboda lokacin sa ya kure wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma annabi yace a gaya mata fal tasbir wal tahtasib kai hakuri ta kuma nemi lada kai hakuri ta nemi lada ai hakuri tunda an yi mutuwa ai hakuri kar a faɗi wani abu a nemi lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan baiwa Allah yar annabi shi sai ta kasa yin hakurin sai da ta da aikawa fa arsalat tuksimu alayhi la ya'tiyannaha fa qama wa qumna fa rufi'a as-sabiyyu ila hijri aw fi hijri sallallahu alayhi wa sallam wa nafsuhu taqaqa'u ka annaha fi shannatin wa fi al-qawmi sa'd bin ubada wa mu'adh bin jabal wa ubay bin ka'b ahsibu wa zayd bin thabit wa rijalun fa fadat ayna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala lahu sa'd ma hadha ya rasulullah وقد نهيت عن البكاء قال إنما هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد والسياق له وكذلك الرواية الثانية والزيادة الأولى والسابعة والثامنة وهي جميعا عند البيهقي والزيادة الثالثة أي الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي والثالثة لهم وكذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلما والسادسة للبخاري والنسائي sai ta sake aikawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle wallahi manzon Allah sai ya zo babu abin da za a yi da wannan yaro ko wannan yarinya sai annabi ya zo to amma kafin nan yan uwana idan kuka koma can baya a wata riwaya an ce Umayma bintu Zainab ne ko ko ba kamar ne ba ma'ana mara lafiya Umayma bintu Zainab Umayma jikar annabi wanda aka ruwaito annabi yana yin sallah din yana daukar ta yana ajewa yar gidan ai Zainab ce yawa ita kuma babanta Abul As ibn Rabi to wannan yarinyar ta warke ta dada ta samu lafiya wasu suna cewa Umama wasu suna cewa sunanta Umayma wasu ce Umama wasu ce Umama Umayma to amma ta yi nisan kwana har ma wato Ali ibn Abi Talib ya aure ta bayan ya auri Fatima, bayan Fatima, kun gane? Har ma Ali ya dada aurenta bayan Fatima. So kaga kenan wannan ba ita ce tarsin ba, ko yawa a wannan lokacin tunda haka yi nisan kwana abin da Ali ya aure ta, dan mu gane wannan. So sai ta aika wa manzon Allah tace da shi yazo dan Allah la ya'tiyanha da lamul qasam da nunu tawkid tsaqila faqama annabi da yaji abun an tsananta sai ya tashi ya miƙe wa kunna mai riwaya ce sai muka tashi mu ma tare da shi fa rufi as-sabiyyu sai suka wuce gidan gidan yarinyar gidan matar sai aka zo aka dauko yaron gaba daya kaga aka ce as-sabiyyu kenan ba wacce bace ba ko tun da an ce da mace ce to kenan kaga ba ita bane wani yaro ne kenan cikin jikokin sa aka riɗago yaron aka miƙo shi aka ɗora shi akan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu taqa'u kana fi shanna lokacin ran yaron bai gama mutuwa ba ran yana ta kadawa yana ta abin da yanda ka san wato abin da yake an rataye shi ya kai ya dawo bai gama mutuwa ba yaron yaje ya dawo yaje ya dawo ina so ku lura da nawo yan uwana wannan yaron jikan annabi ne kuma gashi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle annabi yana so yaron ne ya samu waraka to kun ga inda a ce akwai rai a hannun manzon Allah da ya ba wannan yaron ko ba ka bani ba da yana da rai da ya ba da kuma annabi yana da lafiya da ya ba wa yaron mana da shi yake raba wa mutane lafiya to da ya raba ya ba wannan yaro jika nasa yana rike da shi yana kallo yaron nan ya mutu a hannun shi to ina waɗanda suke zuwa su je su tsugura kabarin wani shehi ko kabarin wani waliyi suna roƙon sa ya ba su wani abu ina waɗanda suke yin wannan inda annabi shi kansa ba zai iya ba wa wani ba rai kuma ba zai iya ba wa wani ba lafiya to kana zamanin malaminka ko waliyinka ko shehinka zai iya zuwa ya baka wani abu na duniya da kake roƙon sa ya kamata mutane su shiga taitayin su kuma su san me suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan yaro ran sa yana kadawa yana hannun sa taqa'u tataharraku kenan to a lokacin waɗanda suka je wannan wuri akwai mutane da yawa manyan sahabbai Sa'd ibn Ubada Mu'az ibn Jabal Ubay ibn Ka'ab mai riwaya ce ina tsammanin akwai ma Zaid ibn Thabit duka waɗannan malan manyan manyan sahabbai ne wa rijalun da kuma wasu mazajen da yawa da ba faɗi sunan su ba wallahi da annabi ya ga yaron nan yadda yake cikin fadat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka kwaran yadda hawaye sai kuka hawaye sosai ya ga yadda yaron nan yake wahala zai mutu tausayi irin na annabi wallahi akwai tausayi kwarai yanayi na rayuwa wato in kaga mutum yana cikin wani yanayi akwai wanda za ka gan shi in yayi wata cuta ka gan shi wallahi ka zubar da hawaye wala kaga gaba ɗaya ya gama zubiya ko kuma kaga yadda yake wahala sai ka ga ana cewa kai jikin wani ba daɗi wani yana wahala to wannan tausayi ne sai mutum ya ji hawaye iya zuwa masa ba wai sai ɗanka kaɗai ba abokinka ma wallahi in kaga Allah ya jarrabe shi da ciwo wallahi sai ka tausaya masa malam duk abin da ake ana yi ne da lafiya zarar Allah ya zare maka lafiyar nan ka shiga uku wahala ta same ka to shi yasa ake addu'a kullun addu'ar da take tana da muhimmanci kullun ka roki Allah Allah ya baka lafiya da nisan kwana da imani lafiyar nan ana da buƙatar ta da ita ne zaka yi abin da zaka yi in babu ita kana da mushkila kana da damuwa to kar ku manta akwai sunna ta tabbata annabi ya hana yin kuka idan an mutu ko manzo Allah ya hana yin kuka idan an mutu alaihi salatu wassalam to sai kuma aka ga yana yin kuka sai shi Sa'd mana Sa'd ibn Ubada sai kawai yace ma hada ya rasulullah yaga annabi yana kuka sai ce ya manzo Allah me haka me wannan me faru wato abu ya bashi mamaki ko kuma wani sabon hukuncin ne aka saukar ko kuma dai yaya ko ku an canja hukuncin yaya haka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad nahaita anil buka alhalika hana ai kuka sai annabi ya bashi ansa yake cewa inna ma hadihi rahma, wannan hawaye da kake gani tausayi ne, tausayi ne. Yazauha Allah fi qulubi man yasha'u min ibadi, Allah yana sa wannan rahama da jin kai a zukatan wanda ya ga dama cikin bayinsa, a zukatan wanda ya ga dama a cikin bayinsa. Wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama, kuma lalle Allah yana jin kai masu tausayi a cikin bayinsa. Kama wannan wani martani ne annabi alayhi salatu wassalam ya mayar, ba irin wannan kukan ne aka hana ba, kukan da aka hana na mutuwa, wayyo Allah na shiga uku a yaga riga a daki jiki, wannan kukan bai da kyau. Amma hawaye da zai zubo, sunansa rahama, sunansa tausayi. So ya kamata ka sani kai dan uwa ba wai burgewa bace mahaifiyarka ta mutu a ga idanka abu shakimas, ba burgewa bane, ba kuma imani bane, ba takawa bane, babanka ya mutu wai saboda tsabar bin sunna a ganka ake kashe kyamas, ba kuma burgewa bane, ba kuma bin sunna bane, danka ya mutu misalin a ga idanka ake kashe kyamas. Allahumma illa akwai wanda ba sa yin kuka gaban jama'a sai sun koma gida suke shirba kukansu sosai su yi su wadatu. So ashe tausayi ne. Kuma yan uwana, kada ku zargi, kada ku zargi yan uwa da Allah ya sa musu wannan tausayi idan an yi mutuwa suna shasheka suna zubar da hawaye. Wallahi wannan ba rashin tsoron Allah ba ne, ba kuma saba sunna ba ne. Amma kukan da aka hana na doke-doke da faɗin maganganu da ɗaga sauti da kukan kera, wanda akwai waɗanda ma suna yin wasiya ma suna cewa in sun mutu ba su yadda ba fa dole a yi musu kuka. Kaga cewa fa aka yi kai wasiya kada a yi maka kuka. To amma su waɗannan cewa suke idan na mutu ma ba a yi min kuka ba, ban yafe ba, wato an nuna ma ni ba kowa ba ne kenan ko. Yanzu in mutu ba wanda ya min ihu a gidan nan, ba wanda ya min kuka a gidan nan, ashe ma ba a damu da ni ba. To sannan akwai kuskuren da 'yan uwa suke yi idan an yi mutuwa, duk mutanen gida kowa ya yi ihu ya yi wayo Allah an shiga uku alaji ya mutu. To sai a samu wani matashi da ya fahimci sunna a cikinsu, wani matashi da ya fahimci me, da ya fahimci sunna a cikinsu. To shi kuma baya wannan koke-koken, amma dai kawai ya zubar da hawaye ya share, sai ka ji ana gulma da shi. Kuma ba damuwa da shi ba, 'yan izala ne ba su damu da iyayensu ba dama. Gashi kana ganin shi ko kukan nan da ake yi bai yi ba. Alhali kuma ya ki yayi wannan ihun ne saboda tuna abinda annabi ya faɗa cewa duk wanda yayi wa dan uwansa kuka ne na ihu, wallahi sai an ɗebi hawayensa an je an yayyafa masa a kabari. Kuma duk wanda ya faɗi wata magana akan mamacin da ya mutu yace kaza yace kaza, sai an yi masa azaba, kuma mala'iku su tambaye su ce kai haka kake, haka kake, kaji suna ce ma kaza kaza haka kake. So akwai hadari kwarai da gaske dangane da ihu da wayo Allah na shiga uku yayin da wani ya mutu, kuma ba gata bane. Kuma wannan yana nuna mana sahabbai sun tarbiyantu da tarbiya ta sunna, ta yadda annabi kansa idan yayi abu ba su fahimta ba, suna tambaya. To ina waɗanda suke cewa wai wai duk wanda ya tambayi malaminsa wai bai ne rabauta ba, wai duk wanda ya tambayi shehinsa ko waliyinsa ko ya ga an yi wani abu yace dan me aka yi, wai wannan bai da albarka, ba zai albarka ba, wai kawai dai ka je ka yi ta yi kawai, tunda kaga suna yi kai ta yi kawai, wannan ba daidai bane. Kaga annabi dai yana kallon Sa'ad, yace Sa'ad yana kallon manzon Allah yana zubar da hawaye, yace ya hada ya rasulullah, haka ya gina su, ya ce musu kada su yi sallan nafila bayan sallan la'asar, ya hana. Sai wata rana aka ga ya dawo gida ya kama yin nafila bayan sallan la'asar, sai aka tambaye shi, mata suke tambaye shi, ya rasulullah ba ka ce kada a yi nafila bayan la'asar ba, kuma yanzu gashi muna ganin ka kana yin sallan nafila bayan la'asar? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce eh, lalle na ce kada a yi nafila bayan la'asar, amma na yi baki ne bayan sallar azhar. So ba su banni na yi nafila na bayan sallar azhar ba, shi ne yanzu nake rama su. Kaga annabi ya faɗi sababin da yasa yake nafila bayan sallar azhar ɗin kenan, la'asar ɗin kenan. Wannan yana nuna mana ashe idan an ga abu a addini ba a fahimta ba, a tambaya. Aqida ta sunna ta ginu akan a yi tambaya. Al-Qur'ani ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur, ku ambaci ma abu ta sani ko ambaci ku tambayi ma abuta sani ma abuta ilimi abinda ba ku gane ba ku tambaya ba yin addini ba tambaya kai a daura mutun aje a ce kai tai ga zikiri nan ka je kai miliyan 777 ka je kai tai wai ba tambaya in kai wannan zaka shiga aljanna za ku shiga kafada da kafada da annabi ayyuba da yaquba ka ji ba kai ba ustaz wannan ba daidai bane ku yi tambaya duk wanda bai gane bai tambaya haka qur'ani yace tunda manzon Allah ma an tambaye shi wannan hadisin sahihi ne Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah da Nasa'i da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad duk sun ruwaito shi siyakin hadisin na Imam Ahmad ne riwaya ta biyu a cikin bracket wato maka guda biyu da kuma riwaya ƙari na 1 da kuma na 7 da na 8 duk gashi nan a cikin tsakanin bracket baka duka gaba daya na Imam Al-Baihaqi ne wa ziyadatul saniya ƙari na 2 a cikin jerin hadisin in ka gan shi gashi nan a cikin kausi baka kenan na Bukhari da Muslim ne da Nasa'i da Baihaqi ƙari na 3 in ka je cikin sunan nasu ne shi ma gaba ki daya sannan na 4 da na 5 gaba daya nasu ne in banda Imam Muslim shi bai kawo wannan ƙari ba ƙari na 6 na Bukhari ne da Imam Nasa'i wannan ƙwarewa ce ta hadisi ta Imam Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama kullu Albani yace wa hadhihi sighatu min at-ta'ziyah wa in waradat fi man sharafa al-mauta fat-ta'ziyatu biha fi man qad mata awla bi dalalati an-nass wa li hadha qala an-nawawi fi al-adhkari wa ghayrihi wa hadha al-hadith ahsanu ma yu'azza bihi Albani yace wannan siga ta ta'ziyar sai ku kiyaye ta ga ta nan mun samu gaba dai ko inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ata وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب wannan shine lafazin da aka ruwaito cikin lafazan da annabi yake wa mutane ta'ziya sai a haddace in ka haddace shi sai ka je ka gaya musu da Hausa ko ka karanta musu da Larabcin ka fassara musu da Hausa wannan lafazin ta'ziya in za ka yi sai ka yi shi inna lillahi ma akhadha wani na Allah ne abin da ya karba na sani abin da ya bayar kowane abu da ka sani yana da ajalin sa ambatacce a wajen Allah kai hakuri ka nemi lada wadannan sune kalmomin da ake gaya wanda aka yi masa mutuwa a babin ta'ziya a wata riwaya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib to Albani yace wannan riwaya da muka karanta yanzu ko da yake an kawo ta ne ga wato wanda ya kusa mutuwa ko idan kun lura a riwayar cewa aka yi ita yar annabi ta aika wa annabi din alaihi salatu wassalam yazo a lokacin yarinyar ta kusa mutuwa ko yaron ya kusa mutuwa ko ba cewa aka yi ya mutu ba yace aje a gaya mata ta yi hakuri yana gaishe ta sai ta daka aika masa okay da ake aje a gaya mata ta yi hakuri kuma sai yace ga abin da ya faɗa kenan kalmar wannan lafazi na wannan ta'ziya annabi ya aika ta ne tun yaron kafin ya mutu Albani yace to ko da yake za ku ga lafazin ya zo ne ga wanda ya kusa mutuwa aka yi masa wannan to amma a yi amfani da lafazin ta'ziya din nan wannan ga wanda ya mutu shi ya fi dacewa saboda me nassi da ya zo da kuma Imam An-Nawawi ya faɗa a cikin littafin sa na Al-Azkar wannan hadisin shine mafi kyawun hadisi da abin da ya kamata a yi amfani da shi na lafazi wajen ta'ziya inji Imam Al-Albani Allah ya yi masa rahama da jin kai to idan za ku iya tunawa satin da ya wuce mun fara magana akan shin wai menene ma ta'ziya menene malamai suka faɗa akan ma'anar ta'ziya ya zo a cikin dirjir littafi na malikiya suka ce abinda ake nufi da ta'ziya shine wato tasliyatu ahli al-mayyiti wa hamlihim ala sabri kawai rarrashin ma'abutan wanda ya mutu da kuma a ce su yi haƙuri a wannan babi a wannan fassara kenan ta'ziya kai amfani da lafazi na rarrashi ga wanda ya mutu ga wanda aka yi masa mutuwa kuma ka ce ya haƙuri idan kai wannan kai ta'ziya Nawawi ya faɗa a matsayin sa na dan Shafi'iyya yace at-ta'ziyatu hiya al-amru bis-sabri والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. هكا إمام النووي فدا كما يدعي ذلك لتافة روضة الطالبين. تازية شيني كأي أمرني دا أيها قولي كما كغيام وند كتشي أيها قولي Allah yayi masa alƙawari zai ba shi lada. Kai hakuri kana da lada a wajen Allah. Sannan ka tsorutar da shi. Dangane da nuna firgici da damuwarsa har da zai kai shi ya samu alhaki. Sannan kai addu'a wa mamaci bil magfirati Allah ya gafarta ma dina cikin taziya. Kunga a cikin wannan lafazin da muka karanta na da Annabi ya aika wa wannan ya tasa ai kunga babu cewa Allah ya yafe mamaci. To wani ba wannan wani simfi ne na nau'in taziya. Akwai kuma wanda zaka ce Allah ya ji kan mamacin. Sannan kuma shi kuma wanda yake ainihin wato Allah ya jarabe shi da musibar a gaya masa insha Allahu ta'ala Allah zai karfafa shi. Allah zai mayar masa da alkhairin abin da irinsa. Wannan shine taziya. Ibn Battal shi ma mutumin Shafi'iyya ne, shi ba Shafi'i ne. Yace at-taziya hiya tasliyatu li sahibil mayyit. Bada hakuri da rarrashi ga ma'abucin wato mamacin. Sannan kuma wa nadbihi al-sabri, ka dora shi akan ya hakuri. Wa wa'azihi bima yuzilu anhu al-huzn. Kai mai wa'azi da abin da zai kawar masa da bacin rai. Kaji har da wa'azi a cikin taziya. Duk lafazin da zaka iya gaya masa dan ya kawar da wato bakin ciki da damuwa ya halatta. Ibn Qudama shi kuma ba hanbali ne. Shi kuma cewa yayi at-taziya hiya tasliyatu ahli al-musibati. Rarrashin wanda Allah ya jarabe su da musiba. Wa qada'i huquqihim kaji wani kari. Shi kuma yace bayan rarrashi kuma a biya musu hakkokinsu. Wata kila mamaci ya mutu ya bar hakkoki to yana cikin taziya ka taimaka ka dan biya wani abu. Wattaqarrubi ilaihim da kuma kusantar su. Ya zama kuma kana da alaka da su ta kusa tunda sun rasa ubansu. Ko sun rasa kakansu. Ko sun rasa yayansu. To ka matsayi su ka zama kana kusa da su ka yaye musu damuwa dan sun rasa yayansu. To ga wani makofin yayansu. Idan ya mutu ya bar gado a ya bar bashi to ka taimaka kai biya masa. Wannan a mazhabar ƴan hanbaliya kenan abinda suka ce gaga wannan gaskiya akwai fa'ida. Yana da kyau kwarai da gaske. Ba wai yanzu mu abinda ake yi malam saboda lalacewar mu malam Allah ya yafe mana. Da kai ga mutum zai zo ya mutu. Akwai waɗanda suke zama aikin su kenan su je shirye takarda ta ƙarya da su gineta ta ƙarya da shaidu na ƙarya. Musamman idan mai kuɗi ne sai a je a ce wa mamata to sai dai ku yi hakuri. Akwai abin da muka shirya da Alhaji. Mun yi kaza mun yi kaza mun yi harka ta naira miliyan 15,750. Amma alhamdulillah cikin taimakon Allah a kokarin sa ya samu ya biya miliyan 5. Saura miliyan 10,750. Ga takarda. Sai a nemo wasu daban sai a ce ga sunan su shaidu ne a wuri kaza aka yi. Wallahi. A zo a yi ƙaryar bashi. Ana bin mamaci. So da nan nake cewa duk wanda aka yi masa mutuwa ba wai da mutum ya zo kawai ya ce yana bin mamacinka bashi sai ka ce shikenan na yadda. Dole a baka isbatat. Me isbatat? Wato authority, wato a baka wasu evidence, wasu hujjoji masu ƙarfi da za su tabbatar da wannan abin ya faru. Wallahi wani zai zo ya yanka wa babanka bashin da ba shi ya ci shi ba. A garin nan Allah ya wannan abin jewa bi kasra. Batta waɗanda kuma za su zo su gudu da dukiyar mamacin irin waɗanda suke mutuwa unaffected kuma ba su yi wasiya ba kuma ba su rubuta ba. Da irin masu kudin da suke ganin wayo ne a gare su wai suna ganin wayo ne abinda suka mallaka ba za su gaya matarsu ba za su gaya ƴaƴansu ba saboda kada matan su sa ido akan dukiyar su, kada yayan su sa ido akan dukiyar su. Amma ya ga abokanansa, ya ga wani can da suke harka da shi, abokanansa da wasu can da suke harkoki su suka san dukiyar sa, amma yayan sa ba su san abin da ya mallaka ba. Wai yayan yanzu in ka nuna musu mai ka mallaka za su sa ma ido, sai kuma yazo ya tafka hadari, sai yazo ya mutu a lokacin da bai shirya ba. Wani aka ce ana bada labari nan fatawa aka kama a wata jiha ne, aka ce wallahi yana da motar haya a karamar Allahu, tsakanin treloli da hais hais da bus bus da taxi da waye tafi 150 da roka da kanta kanta, yana da shaguna a jiha kaza a jiha kaza, ya bude ana zuga shi, ai wani yana da arzikin kudi, duk inda ya je ya bude samu ake. Amma wallahi abun mamaki a karamar Allahu, bai gaya wa iyalinsa ba, bai gaya wa 'ya'yansa ba. Kuma abun mamaki in ya rubutan sai ya je kai wajen wani, ya fi yadda da wani a waje ya kai mai. So lokacin da Allah ya zo ya kawo mai, ya zo ya mutu malam, wani irin hadari mara daɗi, ba a tsammani malam, sai aka dawo da gawar shi ya mutu kat. Mafi rinjayen dukiyar nan gabaki ɗaya cinye ta aka yi. Wani ɗan uwansa abokinsa ya zo yake mana, ya ce ta wani ya yi kuskure amma dai ya yi tafka asara. Ya ce ni na san wani yana da mota mota da ake masa haya tafi guda 150, amma duka duka wanda aka dawo da su su kwaya 5-6-7 ba, sauran kowa ya gaba. Documents ɗin abubuwan gaba ɗaya babu, shikenan mutane sun samu wata da masu rike shago kawai sai su rike, ba su da tsoron Allah. Malam ba kowa ne yake da takawar da wai dan wani mamaci ya mutu ya dawo mai da dukiyarsa ba, wallahi wani murna ake masa, wani ana maka murna ba, ashe wani ya tafi ya bar maka dukiya, shi rabu da shi Allah ne bani wallahi, ba haushe kenan mai ban haushi. So wallahi ku daina yadda da irin wannan, wayan banza ne ɗanka kam ɗanka ne duk yanda kake, mataka ko mataka ne duk yanda za su yi maka tilas ne, haka maka la ka rubuta da ko takarda ka rubuta, ka kira manyan yayan ka ce ga littafi na kaza duk abin da nake da shi da wanda wani yake bi na, koda baka fito ka gaya musu ba, shi ma kuskure ne rashin gaya musu din, koda baka fito ka gaya musu ka ce littafi kaza yana kunshe da abubuwan da na mallaka da harkokin da nake yi, ka gaya wa iyalinka ko mutuwa za ta zo gashi, to ka rage musu wahala. Ga duk wanda suke bi na bashi kaza na rubuta, ga duk wanda nake bi kaza na rubuta, ka hutar da su. Amma yawancin mu ba ma yi, akwai laifi dan ka sai gida a can nan naira miliyan kaza ka nuna yayanka kace naka ne, akwai laifi dan ka sai gona a can ka gaya musu me a ciki, ku zo ku mutu ku ba ku ci ba, matan ku ba su ci ba, yayan ku ba su ci ba, kannan matan ku ba su ci ba, ba wanda ya ci, inuwar gigiya na nesa kashaki, wani can a banzan bazara ya zo ya kwashi. So da Allah mu gyara wannan abu, kuma mun karanta da ku anan, manzo Allah ya ce bai kamata mutum ya kwana da kwana ɗaya da yini bai rubuta wasiya ba, daga shi rubuta wasiyan nan ka faɗa koma mai ma suke da shi ka faɗa ka rubuta ya fi maka alheri ya kai dan uwana. To wannan daga cikin taziya ya koyan uwana a rinka taimakawa iyayen ko kuma 'ya'yan mamata. Jawhari shi kuma ɗaya ne daga cikin malaman lugha kuma ma'abota ilimi, ya ce abinda ake nufi da taziya shine dai ka sa mutum yin haƙuri kuma ka gaya mai akwai lada da aka tanadar masa, sannan ka yi addu'a wa shi mamaci da kuma wanda musibar ta same shi. Imamu Shaukani shi ma ya yi tarifin ta'ziya, ya ce ta'ziya shi ne kullu ma yajribu lil musabi ko al masa'ib sabran, dukkan abin da zai iya jawo haƙuri ga wata musiba sunansa ta'ziya. So a bisa wannan tarifin kamar yadda ya kawo cikin Lailatul Awqaf, a bisa wannan tarifin malamai suka ce ko asara mutum ya ana mai taziya, yayin da mutum trailarsa ta je ta faɗi ta ƙone, kamar yadda ake yi wa mutum taziya ta mutuwa, to shi ma ana zo a yi mai taziya. Me ya taziya a wannan tarifin shi ne ka gaya masa ya yi haƙuri kuma ya nemi lada a wajen Allah. Duk abin da aka jarraba mutum na masifa ka ce ya haƙuri sunansa taziya, a bisa ƙaulin waɗanda suke ganin ya halatta a yi wa mutum taziya saboda masifa ta same shi. Idan wani gobara ta same shi a shagonsa a kasuwa, za ka yi mai taziya. Me ake nufi da taziya? Ka ba shi haƙuri ka ce Allah ya ba shi lada a wannan babi kenan. Taziya musulmi ga 'yan uwansu musulmi, wannan babu matsala kuma shari'a ce kuma abu ne da ake da bukatar a yi shi kamar yadda yanzu muke ta karanta hadisi an shar'anta ayi taziya yana daga cikin abubuwan da suke kara ulla dankon zumunta a tsakanin musulmi rashin yi wa mutum ta'aziyya idan an masa mutuwa yana sabbaba gaba da kiyayya a tsakanin dan uwa da tsakanin abokan zama musamman ta'aziyyar da ta shafi iyaye da mata ko yaya waɗannan guda uku din duk yanda kake kar ka yi sakaci da yi wa mutum ta'aziyya mama shi ta rasu ko mahaifinsa ya rasu duk sakacinka da rashin alaka mai kyau da mutane idan ka ji labarin wani dan shi ya mutu to ko yarsa kai kokari ka je kai mai ta'aziyya dan mutane suna da riko akan wannan duk lokacin da ka ji matar mutum ta mutu kai gaggawa ka je kai mai ta'aziyya kada ka bar kofa ta shedan da za ta zo ta shiga saboda zaka ji mutum yana cewa haba ni ko ina ruwa na da wani wallahi ba injini ne zai fado masa babu ne ba shi mahaifiya malam ai mahaifiya ta wuce komai mahaifiya ta mutu yanda muke tare da wani amma ya kasa zuwa ya bude baki ya ce wani Allah ji kan ajiya bai mun taziya ba me zai ga mu ba iya ba mutum hakuri ma akan wannan ba kowa ne yake iya ba shi hakuri hakura ba so kada kai kuskure dan uwanka a ce ma masa ta rusu kai mai taziya ba ku kula da wannan gaba tana da muhimmanci haka baban shi mahaifi yo mahaifi wasa ne ashe mahaifina ya mutu amma wani bai mun taziya ba dana na ciki na waɗanda ban sani ba ma makota da masu wucewa a hanya ma sun zo sun mun taziya amma wane in zo wane dana ya mutu bai mun taziya ba ina ruwa na da shi to kaga rashin yin taziya nan ta jawo maka bala'i da rashin jituwa a tsakaninka dawa da abokin zamanka so jama'a taziya shari'a ce kuma tana kulla zumunci a tsakanin abokan zama yana da kyau kuma saboda muhimmancin ta ma zamu zo mu tattauna ban sani ba na san lokaci ba lalle ne barin wannan satin bayanai na malamai da aka yi ta tatabarza da bugbugawa wannan ya fada wannan ya fada shi mai hukuncin yi wa kafiri ta'aziyya mai hukuncin yi wa mai yahudi ta'aziyya wanda ba musulmi ba a yi masa mutuwa ka je kai mai ta'aziyya mai hukunci wasu suka ce za a yi wasu suka ce ba za a yi ba wato saboda nauyin ta'aziyya a cikin al'umma har an ta kai ga tana da matsayin da ana iya cewa ai ya zo a yi wa kafiri babu sabani a tsakanin malaman fiqh na addini an so musulmi yayi wa dan uwansa ta'aziyya mace ce ta mutu ko namiji ne a bisa wannan ra'ayi zamu fara tafiya kafin mu zo kan ra'ayin da ake tattauna akan hukuncin yi wa mace ta'aziyya ga mace ta mutu cikin musulmi sannan kuma dukkan dangi suna da nauyi na musamman ga danginsu dan uwa na jini idan har wani ya mutu a cikin dangi to su akwai nau'i na nauyi ga jini ga kuma alaka ta musulunci kuma wajibi ne a yi ta'aziyyar nan ga mutum a misalin ko babba ne ya mutu ko yaro kada a ce a kai da Allah dan jariri ne ma duka ma bai wuce wata biyar ba dai a ko dan jariri a yi mai ta'aziyya ko namiji ne kuma ko mace to sai dai wanda za a je a yi wa ta'aziyyar malamai suka ce idan aka yi wa yarinya budurwa mutuwa ku fahimce ni yarinya budurwa aka yi mata mutuwa gabar magana musulunci da ta wuce yarinya ce matashiya aka yi mata mutuwa kaga shari'ar musulunci alal umum ta ce ai ta'aziyya to malamai suka ce babe toshe fitina ba a yadda matasa su ta zurubtu a gidanta ko gidansu je suna yi mata ta'aziyya ba a yi mata addu'a a gefe amma tsofaffi da tawa ko ƴan uwanta mata ya halatta su je su yi mata ta'aziyya an gane ko sannan ita kanta yarinya din matashiya wannan ga malaman da suke wato suna suka tsananta matuƙa akan abin da ya shafi fitina tsakanin namiji da mace yarinya budurwa idan an yi mutuwa shin ya halatta ta je ta yi wani ta'aziyya ko ya kuri babi ne na addini dan dole mu tattauna akan shi saboda kar ku ji wani malami wata ran ya saki fatawa ya ce ai bai halatta ba yarinya budurwa ta je ta yi wani ta'aziyya eh akwai malaman da suka faɗa suka ce saboda fitina ta aika wani ba sai ta je ta da kanta ba sai dai in muharramanta ne makhafatan fitna ba nassi bane karar annabi yace kar ai sallallahu alaihi wasallam, kun fahimta? Suna duba yanayi na fitina, abinda zai iya jawowa daga baya. Kuma malamai sun ce yana da kyau a karfafa muhimmancin taziyar ga mutane salihai da manyan mutane. Mutumin da yake mai matsayi ne a cikin al'umma, to an karfafa muhimmancin zuwa ai mai taziya cikin malamai da iyaye da dattawa da manya-manyan gari, waɗanda ba ma malamai ba amma suna da muhimmanci a cikin al'umma, saboda a nuna an damu da su. Sannan mutum zai yi taziya wa ɗan uwansa da ya mutu, kamar misalin wani abokinka ya mutu, abokinka ne ya mutu, shin akwai haƙƙi ga wani abokinka sai ya maka taziya saboda mutuwar abokinka? Ku fahimci gaban nan abin da nake nufi. Wannan sanannen abu ne, babanka ya mutu a maka taziya, mahaifiyarka ta mutu a maka taziya, yarka ta mutu a maka taziya, wani danginka na jini ya mutu a maka taziya. To aboki idan ya mutu, shin haƙƙi ne na sauran abokananka da ƴan uwanka sai sun je sun maka taziya saboda mutuwar abokinka? Ta yanda idan ba su yi maka taziya ba akan mutuwar abokinka, akwai wani nauyi na shari'a da ana bin su bashi? Wasu suka ce malamai yana da kyau, ba dole ba ne, tunda abokinsa ne, ai in abokinsa ya mutu ai shi ma musiba ne. To tunda ko musiba ta samu dan uwanka musulmi, ta wannan babin zaka duba, ya halatta ka yi masa taziya saboda musiba ta same shi? Wasu suka ce a'a, ai a ka'ida ta shari'a, ai yu'azza kullu azim, ai duk wanda ya shiga bakin ciki da damuwa ai ana yi mai ta'ziya, bi haddin nazar akan abokinsa ne, yayansa ne, makocinsa ne, danginsa ne. Kaga daga nan ma sai makoci ya shigo, makocinsa ya mutu, za ka yi mai ta'ziya? Abokinsa a wajen aiki ya mutu, za ka yi mai ta'ziya? Ko kuma dan uwan matarsa ya mutu, dangin gida ne kenan, dodare kenan, ko misali za ka yi masa ta'ziya ko ba za ka yi masa? Zancen da ya fi kyau ya fi inganci gaba ɗaya. Lalle yana da kyau ka yi mai ta'ziya saboda ɗan uwanka ne musulmi, in dai har zai shiga ɓacin rai akan abin da ya same shi, to yana da kyau ka yi masa ta'ziya akan dukkan ɓacin rai da ya same shi. Wannan hukum am kenan na gurin malamai. Kuma malamai suka ce wanda ya mutun nan mace ce ko namiji duka za ka yi. Wasu malaman suka ce kai har kafiri, in dai mutum musulmi wannan wani hukunci ne kuma daban, ba yi wa kafiri ta'ziya ba. Dan uwanka ne amma yana da dan uwa kafiri, sai wannan kafirin ya mutu, shin za ka yi wa dan uwanka musulmi ta'ziya saboda ya rasa dan uwansa kafiri? An ku fahimce ni? Idan ba ku gane ba, babansa kafiri ne, shi musulmi ne, sai ubansa ya mutu, to shin za ka je kai mai ta'ziya saboda babansa ya mutu amma baban ba musulmi ba ne? Suka ce in dai har zai shiga damuwa saboda babansa kafiri ya mutu, to wannan damuwar a musulunci yana da kyau ka taimaka wa dan uwanka ka yaye masa damuwa. To za ka je kai mai ta'ziya saboda dan uwansa ko baban shi da ba musulmi ba ya mutu, za ka yi mai ta'ziya? Kenan, kaga wannan yana nuna kyakkyawan alaka da zamantakewa da ya kamata mu yi da ƴan uwanmu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, da wasu daga cikin almajiran Imam Malik sun ce gaskiya ita ta'ziya an keɓance ta ne ga mutumin da ya mutu idan ya zamanto musulmi. Maganar ta'ziya da ake yi ga wanda za ka yi wa ta'ziya wanda ya mutu ya zama musulmi ne, a wannan amalikiya kenan. Yace kuma ma ya zama namiji, kun ji wata magana garibi ya ku? Yace falaukanatil mayyit, ko ai falaukanal mayyit imra'a lam tustahabbi ta'ziya, inda wannan macen da tam wanda ya mutu din mace ce, to ba a so ba. Wa kadhalika law kana almayyit kafiran la tustahabbu ta'ziyatu aqaribihi min almuslimin, haka kuma idan wanda ya mutu din ba musulmi bane to ba a so ma kai ta'ziya wa dan uwansa musulmi ba haka ya fada a cikin mawahibul jalil daga cikin wadanda suka ce in mace ce ta mutu ba a karfafa yin ta'ziyar ba jama'a ba fa muna fadan hukunci bane yanzu ba muna fadan zancen da yafi inganci ba amma muna fadan sa ne a babi na ilimi muke tattaunawa saboda kar mutum ya je wani wuri ya ji an fada ko a wata mazhaba ya ji an ce ai in mace ce ta mutu ma ba sai an yi ta'ziya ba ya dauki wani abu wani bambara ko wani bako a'a akwai wanda suka fada Umar ibn Abdul Aziz ai an san Umar ibn Abdul Aziz to yana daga cikin malaman da suke khalifa ne adil masu ra'ayin cewa in dan mace ce ta mutu to ba a karfafa zuwa ayi ta'ziyar ba Ibn Habib al-Maliki shi ma ya fada ai wata rana an taba yi wa Umar ibn Abdul Aziz mutuwa wata mace ta mutu a cikin iyalinsa aka je aka binne ta jama'a suka dawo tare da shi suka zo su zo su yi mai ta'ziya a gidansa yana shiga gida sai ya rufe kofarsa kirif waye wannan Umar ibn Abdul Aziz ana dawowa daga mun binne ta sai ya rufe kofarsa kirif sai ce inna la nu'azza fi an-nisaa yace mu ba a yi mana ta'ziya akan mata ba shi kadai ba Abdul Malik ibn al-Majishun shi ma ya aikata haka ya gaya wa Sa'd ibn Sa'id yace me ya same ka ina so in yi maka ta'ziya ne dangane da abin da ya same ka ashe mutuwa aka masa mace sai ya ce a kada a yi mun ta'ziya akan harkar mace amma an samu wata riwaya ta Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama amin riwaya ta Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama ya ce za a yi wa mutum ta'ziya idan mace ce ta mutu amma idan uwa ce to kaga an dan fara daga kafa kenan ko sai wannan shine magana ta farko daga cikin maganganun malaman nan Allah ya musu rahama Allah kuma ya datar da su a nan gabar ya kamata mu tsaya saboda yanayi na lokaci amma dai yanzu dai na yanko muku ruwa ake cewa ko an sako ruwa ake cewa ko mun zo tsakiyar matsala kuma ban warware ta ba yanzu sai a zo a bi mu bashi insha Allah wa tabaraka wa ta'ala dangane da wannan magana da yardar ubangiji madaukakin sarki sati mai zuwa mun zo za mu karkare menene magana ta fi inganci mu faɗi kuma hujjar da suka dogara da shi akan abin da suka faɗa sannan kuma mu warware abin da yake yana buƙatar warwarewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh